Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masarare assalamu alaikum barkanku da warhaka Nazar Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Talata 13 ga watan Yuni na shekarar 2017 a shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawar da nayi da wani mai fashin baki akan harkokin tattalin arzikin kasa dan ya mana bayani akan ma'anar kuma tattalin arziki wato recession a turanci kuma akan haka ne muke son jin ra'ayinku akan shin wanne bangare ne ya kamata gwamnati ta maida kai akai wajen farfado da shi domin ƴan ƙasa su gane tattalin arzikin ƙasa na bunƙasa lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1 202 205 2655 kada a manta a sanya alamar tarawa a farko za mu kawo muku labarin wasanni daga Jamhuriyar Niger amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni
Assalamu alaikum masauraro ga kuma cikakkun labaran. China ta ce za ta goyi bayan Majalisar Dinkin Duniya a kokarin da take na daukan karin matakai akan kasar Korea ta Arewa domin gwajin makamin nuclear na baya-bayan nan da ta yi. Yau Alhamis ministan harkokin wajen China Wang Yi ya wannan furucin wajen wani taron dan jarida a birnin Beijing. Ya ce ya kamata kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya mai da martani ya dauki dukkan matakan da suka kamata na tunkara wannan rikici. To amma Mr. Wang ya kuma jaddada cewa tilasta takunkumi da kuma matsan lamba su tafi kafada da kafada da yin shawarwari da Korea ta Arewa. A yayin da China ke cewa tana goyon bayan matakan da Majalisar Dinkin Duniya za ta dauka akan Korea ta Arewa, ita kuma kasar Russia tana can tana kokarin ganin an amince da Korea ta Arewa a zaman kasa mai karfin makaman nuclear. Kuma Russia bata goyi baya ba ko kuma bata goyon bayan matsayin Amurka da kawayenta akan kasar ta Korea ta Arewa. Yayin da yake ganawa da shugaban Korea ta Kudu Moon Jae-in a Vladivostok yau Alhamis, shugaban Russia Vladimir Putin ya kara yin kiran da ai shawarwari da Korea ta Arewa domin magance rikicin nuclear.
Rundunar sojan Syria ta ce jiragen saman yakin Isra'ila sun kai wani sansanin sojan ta hari da sanyin safiyar yau Alhamis kusa da garin Masyad har ma suka kashe sojoji guda biyu da yin barna. Sanarwar ta sojojin ta ce sojojin Isra'ila sun harba makamai masu linzami daga sararin samaniyar kasar Lebanon. Garin Masyad yana halardin Hama kusa da tekun Mediterranean kimanin kilomita 40 arewa da kan iyakar Syria da Lebanon. Rundunar sojin ta Syria ta yi kashedin irin barazanar da irin wannan tsokana ka iya haddasawa tsaro da kwanciyar hankali a kuma yankin. Rundunar sojin Isra'ila bata ce ofin ba game da wannan hari, galibi bata fadin komai idan ta kai irin wannan harin. To amma a baya jami'an Isra'ila sun tabbatar da cewa hare-haren da sojojin kasar ke kaiwa cikin Syria suna auna wuraren da suke zargin Syria tana adana makamanta da za ta iya yin jigilar su ga kungiyar Hezbollah da cibiyar da ke cikin Lebanon. Mayakan Hezbollah suna fafatawa a cikin Syria domin goyon bayan shugaba Bashar al-Assad.
Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu bincike na Majalisar Dokokin Amurka suna yi wa ɗan shugaban Amurka mai suna Donald Trump Jr. tambayoyi dangane da shishigin da ake zargin Rasha ta yi a yakin neman zaben mahaifinsa a bara, ciki har da wata ganawa da yi da wata lawyer da take da alaka da fadar shugaban Rasha ta Kremlin, wadda aka ce ta bashi wasu bayanai bata sunan tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Ɗan shugaban na Amurka wanda shi ne yanzu yake lura da kamfanonin mahaifinsa sunansa ya yi ta fitowa a binciken da kwamitocin Majalisar Dokokin Amurka suke yi ƙarƙashin wani loya na musamman, Robert Mueller, tsohon shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka ta FBI. Masu bincike suna mai da hankali akan ganawar da Donald Trump Jr. ya yi a watan Yunin shekara ta 2016 ana tsakiyar yakin neman zabe. An yi masa tambayoyin ne cikin sirri ko kuma a bayan fage.
Dubban mutane sun yi zanga-zanga a duk fadin kasar Togo jiya Laraba suna buƙatar kawo ƙarshen mulkin shekara da shekaru da shugaban kasar Faure Gnassingbé da iyalinsa suke yi a kasar. Shugabannin jam'iyyun masu hamayya na kasar ne suka buƙaci dubban mutane da su fantsama cikin titunan a Lomé, babban birnin kasar da wasu biranen kasar, su buƙaci shugaba Gnassingbé ya sauka daga kan ragamar mulkin bayan wa'adinsa ya ƙare a shekara ta 2020 idan Allah ya kai mu. Haka kuma sun buƙaci a yi wa tsarin mulkin kasar kuskurema domin ƙayyade wa'adin mulkin shugaba. A 1992 aka zartar da wata doka da ta tanadi wa'adin biyu wa shugaban kasa. To amma mahaifin shugaba Gnassingbé marigayi Gnassingbé Eyadema ya soke wannan doka bayan shekaru 10. Zanga-zanga makamancin wannan da aka yi a watan Agusta ta buge da zama tarzoma har ma jami'an tsaro suka kashe mutane biyu. A shekara ta 2005 shugaba Faure Gnassingbé ya dare kan ragamar mulki bayan rasuwar mahaifinsa wanda ya share shekaru 38 yana jan ragamar mulkin kasar ta Togo. A ranar Talata majalisar ministocin kasar ta yi na'am da wata shawarar da aka gabatar na maida ƙayyadewa a din mulkin shugaban kasa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To a kwanakin nan hukumar kididdiga ta Najeriya ta fitar da wani rahoto da yake cewa tattalin arzikin kasar ya karu da kaso na 0.55 a cikin 100. Rahoton ya jawo cece-kuce daga bangarori da dama na kasar nan inda mutane ke cewa ba su gani a kasa ba. Wannan dalilin ya sa na tattauna da wani mai fashin baki akan harkokin tattalin arzikin kasa Abubakar Aliyu akan al'amarin inda na fara da tambayar sa menene recession wato kuma da tattalin arzikin kasa.
Eh, recession shine wato halin tattalin arzikin kasa a mamakon ya girma, abinda ake ce mata growth, yazo yayi declining wato kasa kuma aka samu fiye da wata 6 zuwa wata 9 har shekara. Wani shekara ya zo, to za a ce wannan kasan nan ya shiga wannan halin wannan matsin nan na tattalin arziki shine recession. Kamar yanzu alal misali a Najeriya, kwata wajen guda 5 kenan, kwata shine wata 3. Wata uku sau 5 tun 2016 kwata na farko aka fara samun wannan matsalan nan. Sai wannan kwata na 2 wannan shekarar nan 2017 shine wannan reporting ya fita. Aka samu a mamakon kasan da yake aka samu ya dan fidda kai ya samu wannan 0.55 a cikin 100. Kamar mutum ne yana kasa yana rami ko mutum ruwa ya dauke shi yana hap yana nitsewa, aka zo aka daga shi ya samu numfashi. To halin da muke ciki kenan yanzu, numfashi muka samu.
To ta hanya kasa take ganewa ta fita daga cikin wasu abubuwa ne da ake duba su a takaice ko kuwa a ƙasa tana duba komai da komai da take da shi ne na hanyar kuɗaɗen shigarta?
Eh, to akwai abin da na farko ake duba shi ne, akwai abin da ake cewa ta GDP shine gross domestic product, wato tattalin arzikin ƙasar na irin kayayyakin da ƙasar yake wato producing da kuma irin abubuwan da ƙasar services da yake providing na ƙasa a shekara. Misali na shekara daya ake yi. To idan aka samu wannan, aka samu akasin kasa da abin da yake tsamani ko kasa da yadda shekaran da ya shige, to shine daga nan za a gane. Kaga nan wajen 2014 zuwa 15 an nuna lissafi, an nuna za mu samu ci gaba wannan growth kenan ta kamar kashi 3 kowane shekara. To aka zo aka samu akasin haka, sai aka samu yayi kasa har ya zai kusan kashi 10-12 minus negative, ya nuna negative a ƙasa. To shi ne abin da ake cewa da gross domestic product, shi ne tattalin arzikin ƙasa na daddare a shekara ɗaya.
Bayan fitar da wancan rahoton, da yawan mutane sun yi kukan ba su gani a ƙasa ba domin har yanzu suna cikin wahala. Wani irin tsawon lokaci za a ɗauka kafin al'umma su fara gani a ƙasa ɗin kamar yadda suke cewa?
Haka ne, dama shi ka san lissafin wato tattalin arziki wato yana da fuskoki iri-iri. idan aka tattara wannan lissafe-lissafen da ake statistics din da ake fada ba lalle bane ya zama to talaka ya samu shaida nan da nan kuma talaka yana da wato dan Najeriya lalle yana da wato darajin da zai ce shi ya kamata ya gani a kasu to gani a kasu nan kuwa za a ganta nan da nisa ba idan aka ci gaba da wannan inda yadda kamar yadda na faɗa kamar yadda mutum ruwa ya ɗauke shi ya jika ya fara numfashi to kafin ya marmaro jikin shi za a samu ɗan lokaci abin da ya kamata yi kamar shugaban ƙasar da kanshi ya faɗa da aka ba shi wannan labarin ya ce to a gani a ƙasa gani a ƙasar nan kuma za a idan gwamnati ya ci gaba da wannan irin musamman fannin gona musamman fannin wato manufacturing production shi ne da kuma wannan oil and gas ina wannan suka ba wannan tattalin arziki wannan garin saboda haka gwamnati ya kamata ya duba kuma a daɗa ba wa manoma goyon baya musamman wajen bashin da za a samu su je su yi aiki noma a inganta harkar tsaro a samu yadda yake za a saki jiki a je a yi noman kuma a samu wato irin abubuwan da ake ce mata low hanging fruit wanda yaro ma zai yi ta hannu a mangoro ya ke ka alal misali textile industry to a duba wannan bangaren nan a gyara matsalolin su musamman na wuta da kuma irin abubuwan da suka bukata ko ba shi da sauransu a taimaka idan aka yi haka ka ga wuri ne wanda yake tufane dan Najeriya zai sa akwai uniform na sojoji na yan sanda da wane ne iri wannan za a duba musamman gwamnati ya kira su ya ce to ku canja line na production a su idan mu ana yi in ba yi a gyara musu halin da za su yi yadda za su bayar da ikon da za su yi uniform na abu nan to nan wannan wuraren da za su an yi matsalan nan ya taimaka kaɗan wajen ɗaukan matasa aiki.
To Malam Abubakar Ali na gode matuƙa da ka samu lokaci ka yi mana bayani dalla-dalla kuma Allah ka sa mun fahimta baki ɗaya.
Alhamdulillah na gode.
To masauraro akan wannan yau muke son jin ra'ayoyinku akan shin wani bangare ko kuma wani fanni ya kamata gwamnati ta mayar da kai wurin inda ya kamata ƴan ƙasa su gani idan aka saka jari a ciki na ƙasa kamar yadda mutane suke kuka amma kafin nan bari mu shakata da wannan waƙar.
Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane dan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko wannan ba shi da ilimi ba mu dai ga tsiri ba kai ba da shi da jaki ni na raba kayan ba zan jara kalihi mu dai ilimi ko jami'u kanana jahannam muna da potepo lokacin fitinite satuwan ne ba kari a duba ko bara da suna sace to ga yanzu an kara sai yawa mallele wanta to kuma su jami'un kanana ana liya kara su ba hasawa ba sakandire uku gare masa kwato kuma birnin kabi akwai ɗaya da guso kasashen kahin kara ba zai gwada ba.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To mun samu kira daga Kaduna. Wa yake kira daga Kaduna?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam.
Sunana Abubakar da aka yi sai da kuma malam cikin kare karamar burki dai.
To Malam Abubakar. Me zaka ce dangane da wannan abu da muke magana akai?
Wallahi zumun na kuma rage ne sai an gaji.
Malam Abubakar muna sauraron ka.
Hello?
Hello, muna sauraron ka.
Nake yanzu na kuma rediyon nawa.
To da alama Mallam Abubakar bai san me muke magana akai ba. Bari mu tsallaka Kano kuma kar amanta muna magana ne akan shin wani bangare kuke ganin gwamnati ya kamata ta maida kai wajen saka jari a cikin ko tallafa domin yanda talaka kuma ƴan ƙasa za su ga ribar da ake samu ta cewar tattalin arzikin ƙasa ya fara dawowa. Wake magana daga Kano.
Assalamu alaikum.
Aminu alaikum assalam.
Mai Samira daga rijiyar Lemo Kano Najeriya.
To mai Samira, me zaka ce game da wannan maudu'i?
Inda nake so musamman gwamnatin tarayyar Najeriya da ma jahohi su maida hankali shine musamman bangaren noma, domin gaskiya lamari bana Allah ubangiji ya taimake mu, an yi noma kuma an samu albarka yadda ya kamata. To saboda haka mun nake ƙara bada shawara, don Allah ya ƙara taimaka sosai a sanya jari da kuma taimaka manoma da samar da taki da kuma samar da kayayyakin noma musamman na zamani. In aka yi haka insha Allah rabbi za a fita daga yan gida ke su, kuma Allah ubangiji ya taimaki shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙara masa lafiya da kuma ainihin kwanciyar hankali a Najeriya. Sunana Sani Bello Tumi Samira daga rijiyar Lemo Kano Najeriya.
To madalla mai Samira, sai kuma mu tsallaka Kaduna. Wace magana daga Kaduna?
Naziru Ahmed Hausawa, barka da lasariya.
Na'am, barka ka dai.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala na Rigasa, me zaka ce game da wannan maudu'i?
To gaskiya abubuwan dai sai dai a hankali, kaga inda mu talaka za mu ga cewa lalle da gaske shi tattalin arziki ne a haɓaka. Yanzu da a ce kaman babban hanyar nan daga Lagos ko zuwa nan Kano ko zuwa nan Arewa mun ga an gyara ɗaya, to alaman haka a ce wasu masako mun ga an tara su, wasu kamfanonin kera motoci an ɗan kawo ko na da an tara su suke zuwa ga, kaga sai mu ƙara tabbatar da cewa fa shi tattalin arzikin ya fara haɓaka da sauransu, kamar yadda ɗazu na ji kai bayani a yanan ku na gizo da na playing video ɗin. To kaga akwai ire-iren haka. In kuma muka zo ɓangaren mu na talakawa, sai kaga ko ka shiga kasuwa dai abubuwan da yadda kake sayan kayan masarufi ba su ɗan canza ba. To kuma muna dai ƙara musu zurfi su a gabanin su yi abin da ya kamata a lokacin da ya kamata a tashi lafiya.
To madalla, mun gode. Sa'a wake magana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Aminu alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Malam Naziru Hausawa Kanan Dabo ne maka barka da yammaci.
Barka ka dai.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To Musa Garo, me zaka ce game da wannan maudu'i?
To alhamdulillah, gaskiya wannan maudu'i in dai ba a rubuta ne da su suka rubuta a gwamnatinta ba, to gaskiya al'amarin abun akwai daɗin ji. To amma mu abin da muke gani ya kamata a ce gwamnatin tarayya, tunda dai mu a koda yaushe ne tunda muna tare da wani shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari, muka kasance mai addu'a ta fatan alkhairi da ƙarin lafiya. To fatan mu dai talakan Najeriya tabbatar da cewa wannan tattalin arziki ya dawo, saboda gaskiya al'amari mutanen Najeriya talaka especially ba talaka, gaskiya al'amari talakawa ne su suke cikin kuntun rayuwa da kuntun damuwa, saboda haka
Musa
yiwuwar yanda za a burrata su da wasu abubuwa.
Musa, ai abu shine muka ce jiya mun yi wannan maganar, ashe sa dalilin da yasa muka dawo da wannan maudu'in yau kenan. Wace ina ne mutane suke ganin cewar gwamnati za ta saka jari inda talakawa za su san cewar tattalin arziki ya fara dawowa? Ina ne kake ganin za a yi haka?
Malam Naziru, ka gani ɗan kasuwa ne, kuma gaskiya al'amari ya kamata a ce a ɓangaren kasuwanci ma gwamnati ta saka irin wannan jari nata, domin talakan samu komai a suka samu da sauki. Amma in dai ba haka aka yi ba, shi talaka ko da yaushe yana cikin halin damuwa, ya kamata a ce wannan abubuwa, yau ka je za ka sai abu, ka ji ya tashi, gobe ka je za ka saya ya tashi, ya kamata a ce komai ya zama normal price. To ka ga idan aka yi haka, to talaka ya tabbatar da cewa an samu cigaba. Malam Naziru,
to Musa,
ya tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, na
gode. To mun gode, bari mu tsallaka Maiduguri. Wake magana daga Maiduguri?
Sha'aimu ne direban trailer daga Maiduguri. Magana da nake yi lallai tattalin arzikin da ake kaɗa ya ƙaru, tattalin arziki ya ƙaru, amma talakoki gaskiya suna cikin wahalar kunci na rayuwa wajen abinci.
To ta yaya gwamnati za ta tallafa?
Yanda gwamnati za ta tallafa, Muhammadu Buhari shi zai ƙara sa matakan tsaro su rufe kula an shekara su guda sai an ba da goyon baya a yi taki, takin ma an ƙara mashi kuɗi, taki ya kai 8,200 ya kamata a haƙe takin kamar yadda aka ce a siyar talaka su samu su amfana da shi. Noma kam an yi noma a Najeriya kuma mulkin Muhammadu Buhari gaskiya mun ji daɗi, sai Allah ya ƙara mashi lafiya da zama lafiya.
To madalla, mun gode shi Malam Shu'aibu. Wa yake magana daga Kaduna?
Bello Sokoto ne, Najir. Bello Sokoto daga Kaduna.
Okay, Bello Sokoto, menene ra'ayinka akan wannan maudu'i?
To ra'ayina gaskiya tattalin arziki idan ana so a gyara shi, don kasuwanci na trader don tsin za a dawo yanda da ake so da yanzu a rige mata kuɗi, eh ana so a samu ci gaba. An yi kayan masarufi din nan don duka ba da dala kan canji ne, sai a kawo su, to nan talaka ta samu. Amma yanzu wannan cewa an samu ci gaba wallahi labari a fitar da ni amma ina cikin wahala tunda ana ce da jala 375 a gwamnati fa a bankin santara sannan a ce wai cikin aiki da inda ya inganta wallahi inda ana ce inganta to sai an sauke farashin dala a bankin da zai zo na wannan shekara sannan ga maza mu tattalin arziki ya bukata amma yanzu ya labi labari ne da yake ba wani ya ce wai da cikin aiki wai an yanka bai inganta ba tsakanin da Allah
to bello madalla bello mun gode da wannan ra'ayin naka sai kuma mun tsallaka jigawa wace magana daga jigawa
to assalamu alaikum kana magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya
amin wa alaikum assalam Zaburansi menene ra'ayinka
to gaskiya ra'ayina ni gaskiya na gamsu kuma na yadda cewa tattalin arziki ya ibin kasa a Najeriya eh kwarai kwa domin hujjar mu anan shine za ka ga misali ɗan kasuwa mu kayan mu na gona hakika ya daraja kuma za ka ga duk mutumin da zai ba mutumin da zai ce ma yanzu wai a rana ba zai ci abinci ba kamar irin da kayan gonan mu ya inganta ga abinci ya samu ya wadata ya kuma yi daraja kuma yanzu an samu komai da komai yadda ya kamata to gaskiya ni na gamsu kuma Allah ya tabbatar mana ya kare sun kafaye kuma mutanen nan sun fi mu hange sun fi mu tunani duk wani loko ne su gano cewar yaya abin yake mu muna gefe duk wani loko sun fi mu ilimin bincike da dukkanin wani abu saboda haka ina zan su
to Zaburansi
Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya
to madalla mun gode Zaburansi bari mu tsallaka Bauchi wake magana daga Bauchi
ne da daga Bauchi
Allah ka dan rage radio ka tayi ƙara da yawa ina jin kaina a cikin
to Assalamu alaikum
wa alaikum assalam to menene ra'ayinka
ra'ayina shine dama muddin aka baza tattalin arziki wa ƴan kasuwa da sauransu na san ne lalle da mori ko talaka zai mori abin
to to madalla mun gode kwarai da gaske bari mu tsallaka Kaduna dai har ila yau wane ne ke magana daga Kaduna
Assalamu alaikum barka da aiki barka da dare
barka ka dai barka da warhaka
yauwa ya aiki
alhamdulillah menene ra'ayinka akan wannan maudu'i
to sunana Aminu mai lafiya daga kofar Koyama na garin Zari jihar Kaduna a tarayyar Najeriya
to mai lafiya
yauwa wato ra'ayina gaskiyar magana shugaban kasa Buhari muna mishi fatan alheri kuma Allah ya sa fannin noma gwamnati da zuba jarinta a fannin nan kaga fannin noma ya dauki abubuwa da yawa ne idan aka ce maka bangaren gona din nan an tallafa manoma sun samu taki da ingantaccen iri da sauransu to za ka ga abinci ya wadata ko ina har talakan gani a kasa a san cewa tattalin arzikin Najeriya ya farfaɗo don Allah ya dan aka ya kasa bangaren kasuwanci kuma kuma ƴan kasuwa a tallafa a zuba jari ta nan barayin komai mu ga yadan sassan koto kaga abubuwa za su daidai Allah ya sa
to madalla malam Aminu mai lafiya bari mu tsallaka Yobe wake magana daga Yobe
Muhammad Usman ne ke magana
Muhammad Usman menene ra'ayinka akan wannan maudu'i da muke magana akai
to gaskiya ne dai korafin da ban yi a farko shi ne na kira su su bari mu su da su
kirgawa kake ha kirgawa kake haka
to
to alhamdulillah yau mun same ka kuma ka same mu me zaka ce mana game da wannan abu
to abin da nake roƙo ku dan ban ice cikin lokaci don maganganun lafiya
to
dan san
me kace ban ji ka ba sosai
ya dan ban ice cikin lokaci don maganganun
lafiya eh to ai ba mu da lokaci akwai mutane da yawa akan layi akwai mutane da yawa akan layi a gurguje ka faɗa mana menene zaka ce ta wace hanya za a iya ba da magana ta tsallan arziki samu talakawa su karu hello to ka ga ma mun rasa ka kuma garin neman gida an rasa ido wake magana daga Osun
hello Adamu Darakta garin Olabe
to Adamu Darakta me zaka ce
lafiya
kalau
barka da aiki
barka ka dai menene ra'ayinka akan wannan abu da muke magana akai
babbar ra'ayina muna ma mai girma General Muhammadu Buhari fata na alheri Allah ya kara musu baya
to
mun gani mun ga tattalin arzikin kasa ya tabbata kafin mu ɗan arewacin Najeriya duk abin alheri ba zai yi muna ba sai ko da wasu kanki kurkure ko la fai kuma dan mu iya yawa wallahi ba zai gina ba Buhari yana iya kafa kokari ne ga tattalin arzikin kasa sai shekara 2016 daga PDP ta yi Najeriya arzikin ta saba tsari, kuma yanzu shekara 2 da wannan ba Allah ya hau. Allah ka arzikin Najeriya ya bunƙasa, kuma Allah ta kara mishi daya.
To, Madalla Malam Adamu, mun gode.
Ga shafin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Tsakanin shekarar 1964 zuwa shekarar 1973 a kokarin hana shige da fice na makamai da mayakan arewacin Vietnam a yankunan da ke makwabtaka da su, rundunar sojin sama ta Amurka ta jefa bama-bamai sama da miliyan 270 akan Laos, makwabciyar yammacin Vietnam. A sakamakon haka, Laos ta kasance kasar da tafi kowace kasa a duniya fuskantar mummunan lugudan bama-bamai. A yau, yawancin larduna 17 na kasar sun ci gaba da kasancewa a gurbace da sinadarin UXO na bama-baman da aka jefa, kamar yadda babban hafsan sojin sama, General Michael Rustin, wanda ya aiki kwanan nan a matsayin mataimakin sakataren shirya tsare-tsare a ma'aikatar harkokin wajen Amurka bangaren siyasa da ayyukan sojin rubuta. Ya ce saboda yawancin bama-baman da aka jefa ba su fashe kamar yadda aka yi niyya ba, sinadarin UXO ya hallaka ko kuma raunata dubban 'yan kasar Laos, yayin da aka kuma binne wasu bama-baman a ƙarƙashin ƙasa lokacin yakin yankin ƙasar China da aka yi a cikin shekarar 1960 zuwa 1970. Sinadarin UXO ya haifar da mummunan hatsari. Nakiyoyi da bama-baman da ba su fashe ba sun lalata miliyoyin hekta na filin amfanin noma, lamarin da ya hana manoma yin shuka. Haka kuma wannan al'amari ya sa tafiya ta kasance cikin hatsari sakamakon bama-baman da aka binne a ƙarƙashin ƙasa da kuma cikin ciyayi. Duk da haka, a kwana tashi, ƙaruwar yawan jama'a a Laos ya sa ana buƙatar ɗaukan matakin magance wannan matsala. To, amma kuma ɗaukan wannan mataki yana tattare da ƙarin barazanar samun raunuka da rasa rayuka. Gwamnati ta ƙudiri aniyar kawar da barazanar makaman, amma lamarin na tafiyar hawainiya. Ɗaya daga cikin dalilan shine, bayan an ƙaddamar da bincike cikin shekaru da dama, ƙasar Laos ba ta da cikakkiyar masaniya kan adadin gurɓatar ƙasar. Shi yasa a yau, baya ga ɗaukar ɗawainiyar ciccire nakiyoyin da ke binne a ƙasar Laos, Amurka za ta haɗa hannu da ƙasar wajen gudanar da wannan bincike. Wannan bincike zai ba mu damar gano wuraren da hatsarin makaman da aka binne ya fi yawa da kuma inganta ayyukan ciccire su, kamar yadda General Michael ya rubuta. Za a kwashe shekaru da dama ana gudanar da aikin, amma a zahiri wannan aiki ne mai matuƙar muhimmanci fiye da kowane lokaci. Domin ba kawai yanayin da yakin ya haifar kaɗai zai magance ba, amma ƙwaƙwara hanya ce ta zuba jari ga 'yan ƙasar Laos da maƙwabtanta da kyawawan harkokin diflomasiyyar Amurka da haɗin kan tsaron yankin. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To, Madalla Ibrahim Jirmai, yanzu kuma ga Jumai Ali da labarai amma a taƙaice.
China ta ce za ta goyi bayan Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙoƙarin da take yi na ɗaukan ƙarin matakai a kan ƙasar Koriya ta Arewa domin gwajin makamin nukiliya na baya-bayan nan da ta yi. A yayin da China ke cewa za ta goyi bayan matakin Majalisar Ɗinkin Duniya, ita kuma Rasha tana ƙoƙarin ganin cewa an amince da Koriya ta Arewan a zama ƙasa mai ƙarfin makaman nukiliya. Rundunar sojan Siriya ta ce jiragen saman yakin Isra'ila sun kai wa wani sansanin sojan ta hari da sanyin safiyar yau Alhamis kusa da garin Masyad, har ma suka kashe sojoji guda biyu da yin ɓanna. Sanarwar ta sojojin ta ce sojojin Isra'ila sun harba makamai masu linzami daga sararin samaniyar ƙasar Lebanon. Garin yana lardin Hama kusa da tekun Mediterranean.
To, Madalla, da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu da ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Lisa Gresham da ta haɗa shirin ta bada umarni da kuma injiniyanmu na yau, ni Nazir Ahmad Hausawa, ke cewa mu kwana lafiya.